Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya haura yau ana iya kama mu a tashan Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Kana wasu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Tare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsin. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa an sa dokar hana fita a jihar Abia a kokarin da ake yi domin samar da zaman lafiya a jihar. Sai kuma kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Sai labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba, sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani taron gaggawa a yau Laraba domin tattauna rikicin yammacin ƙasar Myanmar da yake ci yake cinyewa wanda ya tilasta wa musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 370,000 ficewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. A ranar Litinin, Birtaniya da Sweden suka nemi a gudanar da zaman bayan da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin majalisar Zaid Ra'ad Al-Hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukan 'yan ƙabilar ta Rohingya a matsayin kamar wani littafi da ke nuna misalin kisan ƙare dangi. Zaid ya faɗa wa majalisar ta kare haƙƙin bil'adama a Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotunan da tauraron ɗan adam ke ɗauka waɗanda suka nuna yadda jami'an tsaron ƙasar da mayakan sa kai ke aikata kisan gilla tare da ƙona ƙauyukan Rohingya a jihar Rakhine da ke ƙasar ta Myanmar. Har ila yau Zaid ya kawo misalai da wasu rahotanni da ke nuna cewa dakarun Myanmar na binne nakiyoyi a kan iyakar ƙasar ta Bangladesh. Yayin da take magana a Bangladesh ɗin, directors da ke sa ido kan rikice-rikicen da ke aukuwa ta ƙungiyar Amnesty International Tirana Hassan ta faɗa manema labarai cewa 'yan ƙabilar Rohingya sun kwashe kwanaki suna tafiya da ƙafa domin gujewa abin da za a iya kwatantawa a matsayin ayyukan cin zarafin bil'adama da aka shirya.
Cikin kakkausar lafazi, Koriya ta Arewa ta soki matsayar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka a jiya Talata na saka mata wato tsauraran takunkumi, inda har ta yi barazana ga Amurka kan cewa za ta ɗanɗana kuɗarta saboda rawar da ta taka wajen cin wannan na matsaya. A wani zaman kwance ɗamarar yakin ƙasar da aka yi a Geneva wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyi, jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniyan Hunter Song ya ce ƙasarsa ta ƙudura aniyar amfani da wata hanya wajen cimma burinta ba tare da fayyace ainihin abin da yake nufi ba. Gabanin saka wannan sabbin takunkumin, Koriya ta Arewa ta ja kunnen Amurka akan cewa za ta gane kurinta muddin ta shige gaba wajen saka tsauraran matakan. A jiya Talata, shugaban Amurka ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa waɗannan sabbin takunkuman sun martaɓi ne idan aka kwatanta da abin da zai biyo ba a ƙarshe ga ƙasar ta Koriya ta Arewa. Banda ƙasar ta Koriya ta Arewa, ƙasashe a yankin Asiya sun yi lale marhabin da wannan mataki, sai dai da yawa suna nuna shakku kan ko matakan za su yi wani tasiri.
Shekaru shida da suka gabata, hararin ƙunar baƙin wake da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa Arewa maso gabashin Najeriya da sauran ƙasashe makwabta sun kai wani mataki na lahaula, inda suka riƙa amfani da mutanen da suke hure kunne wajen kai hare-hare a kasuwanni da makarantu da sauran wuraren taron jama'a. A wani mataki na shawo kan wannan matsala, hukumomin Najeriya sun dukufa wajen ganin sun ƙarfafa gwiwar mayakan ƙungiyar su riƙa miƙa wuya domin a soya musu tunani. Sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun fara dasa alamar tambaya kan tasirin wannan shiri, wanda suka ce yakan ƙare ne a tsare mutanen ba tare da sanin yaushe za a sake su ba, haɗe da ajiye su a wurare marasa kyau. Kamar yadda wani rahoto da cibiyar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci ta fitar ke nunawa, ƙungiyar ta Boko Haram ta tura 'yan ƙunnar baƙin wake 434 a tsakanin watan Afrilun shekarar 2011 da watan Yunin wannan shekara. Kashi 56 cikin 100 mata ne, sannan kashi 19 cikin 100 yara ne ƙanana ko kuma matasa. Shirin sauya tunanin mayakan na Boko Haram ya zama ƙwaƙwarar hanya da gwamnatin Najeriya ke amfani da shi domin kawo ƙarshen hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa. A bara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna ƙwarin gwiwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya ce shirin yana tasiri.
Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Har yanzu ana kai ruwa rana a fagen siyasar kasar Kenya yayin da shugaban kasar mai ci Uhuru Kenyatta ya bude taron majalisar dokokin kasar da zallan su yan jam'iyya mai mulki ne. Yan majalisa na bangaren yan adawa sun kaurace wa zaman saboda suna kalubalantar matsayin shugabancin sa bayan da kotun koli ta soke sakamakon zaben da aka yi a ranar 18 ga watan Agusta. Kotun ta ce zaben wanda Kenyatta ya lashe na cike da kurakurai a lokacin da ake kira kuri'un. Bayan soke zaben Kenyatta ya cicciki alkalan kotun waɗanda ya kira marasa gaskiya. Sai dai a jiya Talata shugaban ya sauya salon kalamansa inda ya kira ga ɓangarorin gwamnati uku da su mutunta zaɓin mutane. Yayin da zaman majalisar dokoki ke wakana a unguwar marasa galihu a Kibera wacce ke da ya tazarar tafiyar kilomita kaɗan daga majalisar. Madugun yan adawa Raila Odinga ya nana ta matsayarsa cewa akwai bukatar aiwa hukumar zaben kasan garan Bagul.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce har yanzu ba ya adalci ga dubin dubatar mata a yankin Balkans ba waɗanda suka tsira daga ayyukan bauta da fyaɗe a yakin da aka yi tsakanin shekarun 1992 zuwa 95. Kungiyar ta Amnesty ta ce shekaru 25 bayan faruwar rikicin waɗanda suka tsira daga faɗan na rayuwa wato suna rayuwa a cikin ƙangin talauci. Sannan sun ma cire ran cewa za a hukunta waɗanda suka azabtar da su. Sama da matan Bosnia 20,000 sojojin Serbia da mayakan ƙungiyoyin tsagero suka yi ta azabtarwa a lokacin yakin na Balkan, haɗa da yi musu fyaɗe da tilasta musu ɗaukan ciki a wani wuri da aka yi wa lakabi da sansanin fyaɗe. Har yanzu kuma mun Bosnia a cewar Todo Garatos na ƙungiyar ta Amnesty sun gaza bima mafi aksarin waɗannan mata kadunsu. Ya ƙara da cewa mata 800 ne kacal suke karɓar fansho a matsayin fararen hula da aka jikkata a lokacin wannan yaƙi, sannan waɗanda suka yi wannan aka aika 120 kacal aka gurfanar a gaban kuliya.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke bayyana cewa an sa dokar ta ɓaci a jihar Abia domin samar da zaman lafiya. Ga Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin da ana ci gaba da gudanar da dokar hana fita da gwamnatin jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta kafa nasarori 12 a birnin Abuja Talata sakamakon rikice-rikicen da suka barke a 'yan kwanakin nan tsakanin 'yan ƙungiyar IPOB masu rajin kafa jamhuriyar Biafra da jami'an sojin ƙasar. Rundunar 'yan sandar jihar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. A dai hirar da na yi da Mr. Adeleye Oyebade, kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Abia ta wayar tarho jiyan, ya ce za su ɗauki duk matakan da ya kamata don ganin an kawar da tashe-tashen hankular da ke addabar jihar. Oyebade ya ce,
We are going to ensure safety of life and property. The import is that people are expected to stay at home at that period for us to be able to make sure that miscreants don't hijack the situation on ground.
Ya ce, za mu tabbatar da cewa mun kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Yanzu dai ana buƙatar kowa ya yi zama cikin daka a waɗannan sawayin da aka ware domin mu samu ganin cewa 'yan ɓata gari ba su dagula lamarin mu. Na tambaye shi ko tsawon kwanaki uku ya wadaci magance rikice-rikice da wasu ayyukan asha da kanta da kawunansu a birnin Aba. Mr. Oyebade ya ce,
No, this is just the first instance. You know, we just rose up from a state security meeting. And it was the decision to do that as a initial step.
Ya ce, Babu, amma dai wannan shi ne takun farko. Ka san yanzu ne muka fito daga taron majalisar tsaro ta jiha, inda muka kammala fara da hakan. Na tambayi Mr. Darlington Ugoji, wani makaniki mazaunin birnin Aba, ko me ke gudana a daidai lokacin da nake hira da shi. Sai ya ce,
Several problems with the IBO belong to the army. So, all the problems I'm here about all the time is so severe. You see, I'm control the situation.
Ya ce, An fara aiwatar da dokar saboda kusan kowa na cikin ɗaki yanzu. An samu saɓani tsakanin 'yan ƙungiyar IPOB da jami'an soji, amma bai da tsanani don komai ya fara lafawa. Shi kuma tsohon babban mai taimakawa gwamna Ibazo na musamman a fannin kasuwanci da zuba jari, Mr. Jude Udachara, ya yi amanna da matakin da gwamnati ta ɗauka. In ji shi,
The curfew is very, very important. It's long overdue.
Ya ce, Dokar hana fitan ta dace kuma da a ce an fara tuntuni. Dokar hana fitan dai na ɗauke ne a wani rubutaccen jawabi da shi gwamnan jihar Dr. Okezie Iba ziyararta ba hannu a kai jiya. Gwamnan ya ce ya zama wajibi ne gwamnatin ta dauki wannan matakin domin dakile ayyukan wasu kungiyoyi musamman dai na ita kungiyar IPOB da kan shafi jami'an sojin Najeriya. Gwamna Ibazu ya jaddada cewa jihar Abia za ta ci gaba da kasancewa daya daga cikin jihohin Jamhuriyar Najeriya wacce ta amince da martabar kundin tsarin mulkin kasa da dukkanin dokokin da ke tattare da shi ba gudu ba ja da baya. Dokar dai ta hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya. Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Zauna lafiya al'umma. To kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan kwaifan.
Ya Allah kaimu karo ko Allah mai da nahin ta.
Allah ji kan Sani Sabulu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan bin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara tabo batun yadda ƴan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da bangaren jihar Katsina dake bakin iyaka da karamar hukumar Tsafe. Waɗannan ƴan bindiga musamman suna farautar ƴan banga dake kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan dake wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin ƴan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe ƴan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna Babangida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen ƴan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan ƴan banga.
Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan ƴan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan watakila suka rasa rayukansu?
To a gaskiya mutanen da suka kai mu wannan hari akwai wanda shine shugaban ƴan bangan kuma wanda gaskiya a garin ƴan waran da shine yake yi da shi shine Babangida. To Babangidan nan sun zo mutanen nan sun kashe shi. Akwai wani yaro shi ana ce mashi Gambo sun kashe shi. Akwai wani wanda ake ce ma Sile malam Sile shi ma sun kashe shi. To wannan abun ya sa mutane sun dauki zafi. Suka dauki zafi aka yi sati daya tir ba wanda ya zo ya ce ku ci kanku. Karshe shi Babangidan nan ba su rufe mutanen garin nan ba su rufe shi ba sai da aka tsaya ciya mana local government din Tsafe ya zo ya gani. Ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu. To amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta hakariya karya ba. Idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin ƴan waran daji, to ina za ka kai mutanen ɗan waru ina za ka kai mutanen rugumawa, ina za ka kai mutanen haya alhaji, ina za ka kai mutanen gurbi, to irin su dan amana, irin su buke-buke, irin su sabcin kazai, to kaga duk ka basu a banza kenan. Sai an fara kai sanin dan sanda zai mafolice ha doki mutaje garin ko kuwa zai yi ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai karshe da waɗannan mutanen.
Akwai abin da ba mu fahimta ba, ka ce shi baban gida da aka kashe an bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba, me kake nufi da wannan labarin?
To ya kwana ɗaya ne an jira, saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayukan al'umma. To kaga wanda gwamnatin chairman Lalo Gambe ya san da shi kuma ya san aikin da yake, to bai kamata a ce kawai ya an zo an kamashi kisan gilla ba, an zo an rufe shi ba tare da an gaya hukuma ta sani ba. Wannan shine dalili da yasa aka yi wannan abu.
A ina aka aje shi?
Ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aje hagari waye, sannan da aka zo chairman ne ya zo aka zo aka dauke shi aka je aka yi zinaida. Dan lokacin da aka dauko shi, to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi ba. Ana ka yi shi aka zaka yi zina idan shi da safe, kuma ciyamun ya zo da makarraman shi na local government sun zo sun gani. To amma ban san wani mataki suka dauka ba, wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum na sun zuwa garin nan ya gaya wani zai garin ce saurara, inda ba zo ne ce garin ce saurara, saboda gar ba za ka dauki kanka ka sa rayuka cikin wani hali ba na halaka ba. To dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki. To abun kuma gaskiya sai kara ci gaba yake. To mu abin da muke duba shine nan gaba kaɗan, idan Allah ya samu yana da raye, damana za ta zo. Idan damana ta zo an san ƙauye tana yin duhu, to ta ina za ka bi, ina za ka yi escape, ko kuma ina za ka je ka nemi abinci? To wa zai dauki abincin da zai baka? Dole sai ka je daji ka je ka yi aiki. To dajin nan za a je a bi mutanen gari mutum 50 100 ne, a je a tare ka je ka yi noma, ko ko za ka je ka je ka yi noma? Kaga wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba.
Dazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin. Akwai wasu za ga mutanen ƙauye sukan tara wasu kuɗaɗe su ba wa 'yan ta'addan, ya zama kamar cin hanci su kyale su.
Akwai lokacin da za a ce idan kuna son koyo noma, wasu kun tura ɓarayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan 1,500,000, tukun za su baku koyo noma. To kaga alƙawarin 'yan ta'adda ai ba cikakke ba ne ba, kuma wannan mu ni abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma banar dawaki ne. To ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka, ka zo ka ɗauki makudin kuɗi ka bani, kaga shikenan har ƙarami da kan ƙasa kenan. Kuma wadda haka ɗin ban gani za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba, ana ba da yana zaman kamar wani annan ajiya don saboda ka samu damar wani abu. To ɗan ta'adin da zo ya yi haka ban gani za a iya samu lokacin da zai ce ya bari don kanshi ba. Ba zai bari don kanshi tun da ya san abin yana ƙaruwa a kan abin, kuma ya riga ya ga ya ci galaba, sai ma kun ba ni kaza sannan ku zo ku yi manobin buƙatar naku. Kaga abin akwai abin duba a ciki.
Kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun 'yan ta'adda kenan?
To gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki, gaskiya inda ya san yankin 'yan waran daji, daga 'yan waran daji zuwa taukin ƙare zuwa wailare zuwa buke-buke, abinda ya ɗauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin, gaskiya yana hannun 'yan ta'adda. Don ba abinda ya ka isa ka yi, ba ka isa ka yi komai ba. Ba wani abin da ka isa ka ce ka zartar da shi akan wannan hukunci akan wannan wuraren, saboda su ka san masarautar ƙauye ba wai makami ce gare ta, kuma ba wani jami'an tsaro za a je a zuba ba. To mai unguwa zai hana ɓarawo da bindiga yi abin da yake so a gari? Kaga ba ta yi zai hana shi. Dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyi bayan su, ka goyi bayan abin da suke so, tukun shi zai baka zama lafiya. To kaga ni abin da muke tunani, idan aka bar abin yayi ƙarfi, to nan da ɗan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su koma ɓarayin. Mamakin wanda ake ganin zai ƙoƙari a samu ya jajirce a nemi cigaba ƙasar da cigaba a samu zama lafiya a ƙasar nan, to ya zama ɗan ta'adda. Kaga mamakin a je a kama mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abin a musu hukunci da ya dace da su, to sai a zo ya zama abin ya ji gagarin kwantila.
Me kake tunani ya sa matasa suka kangare suka koma 'yan ta'adda nan?
To gaskiya ni a tunani na abinda nake tunani ya ka irin wannan, to akwai ƙarancin samun rashin tarbiyya. don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulata ne ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to ka san shi imani dole sai da tarbiya idan ba a samu tarbiya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunani na kenan gaskiya
baka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanun su ne ya kare dan haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa
eh da wannan haji na suru amma to ai su wasu din suna da shana kan a gidansu wasu gidan su akwai shana akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanun gidan ku zaka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asacin naku wanda bai shiga ba shi ya zo kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana ƙara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani
a ƙarshe ta ya kake ganin gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar
to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi dalilin da yasa ne wannan magana shine hasali ministan tsaron na hudan Zamfara ne kuma Zamfara nan ne mai fashi ni a tunani na ba ya da garin da zai goda duniya wanda yake Zamfara nan kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunani a ce manyan mutanen ba san da abun nan ba dan haƙƙin su ne a ce san da wannan abun tunda kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana kan wannan abun amma mu duk abun da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu nutsuwa wallahi ba mana ko dai ba
An sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki. Haka kuma har yanzu muna jira mu ji ta bakin gwamnan jihar Bauchi Barista M. Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zaluntar su. A madadin Nasara da Malikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya.
To yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel tare da wasu kasar Jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya alkawarin tona rijiyoyin burtsatse a jihar arewan kasar har guda 3,000 domin matsalar ruwan sha da suke da shi na amfanin yau da kullum sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru FIKAFO ta samu sababbin shugabannin rikon kwariya sanadiyar cire tsohon shugaban hukumar kwallon kafan da aka yi wanda kungiyar wannan kafa na duniya FIFA da nahiyar Africa Cup suka buƙaci gwamnatin ƙasar da ta cire shi shugabannin rikon ƙwariyan za su rike ne har zuwa tsawon watanni 6 kafin a gudanar da sabon zaben sai kuma jaridan The Star an ta nuna mana cewar a cikin watanni 6 maharan Boko Haram sun yi sanadiyar mutuwar mutane 381 akan iyakar ƙasar Kamaru da tarayyar Najeriya yawancin su fararen hula ne sai kuma jaridan The Post an da ita ma ta shaida mana cewar dan majalisa san Jakiri a bangaren jihar Baminda Honorable Joseph Weba yace yana bukatan magatakardan majalisar dinkin duniya da yi kokari na jin kukan ƴan awarin bangaren Ingilishi domin irin kisan gillan da gwamnatin shugaba bai take yi musu kasancewan suna bukatan a biya musu muradin su jaridan Kalara kuma ta ce gwamnatin shugaba biya tana kokarin ta sako duk ƴan awarin Ingilishin kasar wanda ta cafke su a yayin da suka kwashe watanni 8 a hannunta yanzu hakan kan yan awalan bangaren ingilishin kasar sun ce ba za su yadda ba sai har an cika musu muradun su. Jaridan Jalminar kuma cewa ta yi kasar Kamaru tana cikin hali ni asu kasancewar tana fama da ringimu da dama musamman ma a arewacin kasar an take fama da maharan Boko Haram sai kuma ta gabashin kasar yan tawayen kasar Bangi da kuma jihohin ingilishin kasar guda biyu an rikici yaki cinyewa a wannan bangaren. Kuma ta ce a shekarar 2019 za ta hada gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka kasar. Jaridan Eden kuma ita ma ta labarta mana cewar a cikin kwamitin masu ribon kwariya na hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru FICAFOOT su guda biyar ba a sanya dan bangaren yan awaren English ba kuma hakan yana iya kawo koma baya a zaman lafiyar da ake nema a wanzar a kasar. Zamu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Lometayo anda suka fayyace mana cewar shugaban kasar Kamaru Musta Biya cikin yan kwanakin nan yana kokarin canja gwamnatin sa kasancewan yana bukatar yin tazarce a shekarar 2018 mai zuwan nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan radio muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Nigeria. Hakika shiga yajin aiki da kungiyar kwadugon jihar Zamfara suka yi bai zo mana da mamaki ba. Ganin cewa mu dai talakawan Zamfara bamu san dalilin shiga wannan yajin aikin ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalba daga Enguru jihar Yobe. Alal hakika mun ji dadi dangane da bude ma'aikata ta kiwon kaji da shugaba Muhammadu Buhari a jihar Kaduna. Tabbas hakan yana nuna da gaskiya wannan gwamnati take wajen samun wada mutanen kasa aikin yi. Tabbas mun ji dadin wannan al'amari.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula gulur jihar Bauchi. Yau kuma ina kira ga yan uwa na yan kasuwa ne mu da muke zuwa Kano tsarin kaya. To gaskiya muna samun sauki a wannan kaya. Duk sati muka je muna samun gidan to dan Allah mu yi wa masu sayan kaya mu adalci. Yanda aka bar rigi a Kano mu zo mu rage musu. Haka za su sai da cewar kaya ya sauka. Amma mu je Kano a muna sauki. Mu zo kauye mu kiyin sauki saboda abar burin neman tara kudi. Ina wanda ake tattalin arzikin mu ya farfado kuma talaka ce ba ta gane ba. To da fatan za mu yi talakawa mu adalci. Kowa sai sauka, Allah zai sassauta masa ranar da yake neman sassaukawar.
Assalamu alaikum, mai magana Alfa Tela Anguwan Kolereja da Adamawa State Najeriya. Gaskiya ni kam maganan da Minista Juma Alhassan ta faɗa ba ta kuma da mataimakin shugaban ƙasa ta Abubakar gaskiyanta ne. Sun tso mataimakin shugaban ƙasa a cikin Abubakar ko lokacin da take kes tsakaninta da gwamnan Taraba ba wanda ya tsaya mata in ba mataimakin shugaban ƙasa ba. Don yadda ko Buhari ko magana su ɗaya bai a kan state nasu ba. Da duk ma dole ne in za ta tsaya ko wani takara ma a cikin jam'iyyar da ƙarfinsa da kuɗinsa ya taimake ta. Gaskiya magana ta fata da laifi.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wani taron gaggawa a yau Laraba domin tattauna rikicin yammacin ƙasar Myanmar da yaƙi-yaƙi-cinyewa wanda ya tilasta wa musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 370,000 ficewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar. A ran Litinin, Burtaniya da Sweden suka nemi a gudanar da wannan zama bayan da shugaban hukumar karaƙin bil'adama a ƙarƙashin majalisar Zaid Ra'ad Al-Hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukan 'yan ƙabilar Rohingya matsayin kamar wani littafi da ke nuna misalin kisan ƙare dangi. Cikin gaggawar harshe Koriya ta Arewa ta soki matsayar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka a jiya Talata na saka mata tsauraran takunkumi.
To madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu ɗan mutanen Ghana da ya ba da umarni. Da injiniyanmu Zainab Abdulrahman ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima ku.